Daga muryar Amurka a Washington DC. Kamar yadda aka saba shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin su ma na FM a Niger da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya FM. A can kuma su ta kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio ko kuma a fada shafin mu na Facebook Live ko kuma yanar gizon mu ta voahausa.com. Masu gabatarwa
Hafsat Bello dan mai soro.
Sai kuma ni Usman Ahmad.
A yau Talata 20 ga watan Maris din shekarar 2018 zamu yi magana ne akan ilimi kamar yadda aka saba. Yau kuma zamu waiwayi yadda mafiya yawan lokuta wasu iyayen ke sakaci da karatun ƴaƴansu.
Haka kuma zaka ga a wasu lokuta da dama gwamnati na iya kokarinta don inganta harkar ilimi amma sakacin al'umma sai ya hana ruwa gudu kamar yadda wannan bawan Allah yake cewa.
So tare zaka ga gwamnati tana yin abubuwa na kyautata ilimi amma sai kaga mu iyayen yara ba mu damu da wannan abu da gwamnati take ba ma dauka shi serious ko dan ganin cewa ita gwamnatin tana yin abin kyauta ne ba tare da ta ce mu iyayen yara mu ba da wani abu bane ba yanzu kaga zaka rika ganin makarantu gwamnati ta gina azuzuwa ta sa kujeru ta kawo kayayyakin aiki a makaranta ba tare da an ce ku iyayen yara ku ba da wani abu ba to amma sai ka rika ganin iyayen yaran ba sa kula da wannan abin da gwamnatin take
Zamu karanto sakonninku na tambayar da muka muku a Facebook da Twitter da Instagram. Sannan mu ba ku dama ta wayar mu a alamar tarawa 1-202-205-2655 ku fada mana yadda kuke kallon lamarin na rukun sakainar kashin da wasu al'umma ke wa ilimin ƴaƴansu.
To yanzu kan zamu fara ne da amsoshin da muka tambaye ku a shafukan mu na abotar internet cewa ta wace hanya ya kamata iyaye da ma'aikatan gwamnati su taimaka wa hukumomin gwamnati da ma masu zaman kansu don farfado da ilimi daga tabarbarewar da yake ciki a kasashen mu na Afirka.
To sakon farko ya fito daga Aminu Adamu Malam Maduri da Umar Banya ya saban gida suka ce salam yau da gobe ikon Allah. Hakika iyaye suna da rawar da za su taka wajen farfado da martabar ilimi ta hanyar bada shawarwari masu kyau da kuma taimakawa makarantu da wasu abubuwan da gwamnati bata samar ba domin idan dan buyayyawa to fa baya jin mai.
To sai kuma Prince Tasi Ibn Abdullah da Malam Yahaya Damna Azare suka ce gaskiya ƴar Allah babu gaskiya babu saboda ilimi yayi tabarbarewar da ba zai gyaru ba nima idan na haifi yana ko makarantar kudi ko kuma na tura su kasashen waje inda hali kenan su yi karatu haka zan yi domin ilimi yayi bacin da ba zai gyaru ba wallahi a kasashen mu na Afirka. Usman Hafsat ku tashi lafiya.
To sai Abubakar Kawu Girgir yace to na farko dai ma'aikatan gwamnati suna yin aikin su tsakani da Allah ba zancen na san ka ko kabila ta ne kai na biya kuma iyaye suna barin ƴaƴansu suna yin iya kokarin su su baiwa juna wato suna taimakawa wajen yara su samu karatu.
To sai kuma Jibril Umar Nabasa yace hakika yau da gobe gwamnati tare da masu hannu da shuni suna da hanyoyin magance tabarbarewar ilimi a kasashen mu na Afirka. Da fatan Allah ya kawo mana shugabanni masu adalci. Amin. Ku tashi lafiya, kabara da tawagarka.
To sai Umar Babban Yaya Saban Gida da Amina Adamu Malam Maduri da Muhammad Sabi'u Saban Gida suka ce to gaskiya ilimi yana da tangarda kuma hanyar da ya dace wato hanyar da ya hanyar ta dace a ce an farfado da ilimi shine gwamnati ta daina daukar malaman da ba su wato ba su kware akan koyarwa ba domin ko su anan wato a can sabon gida kusan abin da suke fama da shi kenan ga babu wato babu makarantun da sauransu
abin yayi yawa kenan sai Muhammad Bako Jetkori da Magaran yace tare suka hadu wannan sako da baba ya gamba da Magaran hakika iyaye suna da rawar da za su taka a fannin ilimi ta hanyar tura ƴaƴansu makaranta da kuma ba hukumomin ilimi hadin kai musamman ga abubuwan da suka shafi rayuwa ce ga wata binta nan ko
to binta Umar Lida Dogo wata ce dole sai gwamnati ta gyara makarantu da samar da kayan aiki da kwararrun malamai sannan a hanawa ƴaƴan masu hannu da shuni zuwa kasashen waje karatu su tsaya a makarantun su na gida
to fa to sai kuma Amina Adamu Malam Maduri ce da sun hada wannan sako ne tare da Umar ba babban yaya sabon gida suka ce salam yau da gobe hakika da rawar da za su taka iyaye kenan ta farfado da ilimi da martabar sai ita ce ta hanyar ba da shawarwari masu kyau da kuma taimakawa makarantu da wasu abubuwa da gwamnati ba ta samar ba domin idan dambu ya yawa to fa Bahaushe yace baya jin mai ku tashi lafiya ga kabar da Madam Safina to yau muna tare da haka
to sai Kinunu Sani Yunusari sai ya ce wato salam yau da gobe hakika akwai hanyoyi da dama da iyaye da manyan jami'an gwamnati za su taimakawa hukumomin gwamnati wajen farfado da ilimi a makarantun kasashen mu kamar ba da shawara da kuma taimaka ma juna
sai kuma Gali Sirajo Faki yace eh to a zahirin gaskiya idan iyaye suka zage damtse wajen tura ƴaƴansu makaranta akan lokaci tare da samun musu da abubuwan kayan karatu kamar su littattafan da suke bukata da abin rubutu hakan zai taimaka wa ilimin yaran sosai wajen farfadowa Usman da Safinatu a tashin lafiya yace oga kai ma oga
to ga kuma Aliyu Sakaba Saidu a gaskiya VOA iyaye ya kamata su kula da ƴaƴan su ta hanyar sa ido ko yaran su na zuwa makaranta ko ba sa zuwa
gaskiya ne inda da ma magana da muke kenan irin yanda iyayen suke sakaci da sauransu ko tattaunawa da aka yi akan wannan ne to sai Aliyu Sakaba Saidu ne ko
yace shine wanda yace iyaye
sa ido to sai injiniya Usman Buhari yace ta hanyar bibiyar da yaran suke gudanar da karatu a makarantu bayan sun bar gida da kuma bayan sun dawo me kai me ka koyo
to sai sakon karshe kuma daga Facebook na Mustafa Muhammad yace salam yau da gobe ni a gani na ta hanyar taimakawa kokarin gwamnati wajen samar wa yara kayayyakin koyo da koyarwa kamar su tattafai kujeru da kulawa da mahallin da yaran ke daukar darasi
ai to sai bari mu dalle ka shafin Instagram Sani Mai Lange-Lange Lawyer wuri yace ba shakka duk inda aka ce za a yi gyara sai an kyautatawa wasu kuma an kuntata musu da fatan jama'a za su jure duk kuncin da suka samu kansu a ciki a lokacin da ake gyaran ilimi a makarantu ganin yadda dalibai da dama ke faduwa jarabawa saboda matsalar rashin gyara a makarantun mu sai kuma Mustafa Bakir Daura yace hakika wannan kuduri naku yana da muhimmanci ta inda gizo kike sakar shine talauci to fa kin san mutane suna kukan babu suna tunanin to za a ci ne ko za a yi ilimi to sai kuma a shafin na Instagram barin karanta guda biyu Diwadi Fatima tace ai gwamnati ita ta bata harkar ilimi a Najeriya musamman arewacin Najeriya daga karshe kuma jama'a Shehu Zaid to Allah sai na faɗa dai yace jama'a da ma'aikatan gwamnati suna iya kokarin su ya kamata a hada kai domin a ciyar da ilimin gaba
Lokaci ne kuma yanzu da zamu ba ku dama ku faɗa mana abin da kuke gani game da yadda ya kamata mu tarun mu ciccibi harkar ilimin ƴaƴanmu.
Haka yake lambar kar amanta ita ce lambar alamar tara 1202205655 ga wani kira daga Sokoto. Assalamu alaikum. Amma sai ka kashe radio zamu
ji. Wa alaikum assalam. Kuna magana da Kaduri JK Karaye Sokoto.
To JK sai ka rage radioanka.
To na ma jayi da kusa
gari yawa eh to me zaka ce
gaskiya to gaskiya kaga game da matsalar ilimi gaskiya mu a nan jihar Sokoto gaskiya kamar da yadda an ka hudi ne gwamnati tana iya kacin kokarin ta gaskiya wajen farko da harkar ilimi musamman a jihar Gatamu Sokoto gaskiya gwamnati tana iya kokarin ta
amma to wace rawa kuma iya yi zasu taka
so da yawa kake gani dan aikin da bai wuce na 500 ba ko na naira 1000 sai kaga ɗan kwano ya kwadi maimako a ce a sokusar sauransu a gyara
amma
sai kaga sakaci ya sa an bar abu ana sacewa da sauransu
gaskiya wannan
bai kamata ba ya kamata a ce mu dauki mataki ganin cewa mu ma mun taimaka ma gwamnati domin an farfado da tattalin arziki daidai yanda ya kamata, saboda komai din namu ne gaskiya a harkar ilimi. Kaga ya kamata a ce su iyaye su ba da gudunmawa, mu ko mutanen gari mu ba da gudunmawa a tare domin a ga an shawo matsalar gabaki daya. Nagode Kaduri je ke kara yi so.
To mun gode mu ma. Ga kuma wani kira nan ya shigo daga Bauchi.
Assalamu alaikum, da magana Prince Sibina Abdullah dake garin Azaren jihar Bauchi Najeriya tare da Yahadamu no Azare.
To wa alaikum assalam Prince Sibina. A gaskiya kam kuma kun fada a
ana tarayi, ana mungun tarayi.
To yayi daidai, mun gode.
To ba shakka gaskiya yadda za a yi a gyara shi harkar ilimi, gwamnati ce ita kamata ta tashi ta tsaya. Mu kuma dama idan gwamnati ta tashi ta tsaya, dama ita ce idanun mu. Hakika idan gwamnati ta tashi ta tsaya, to mu kuma za mu yi gaban mu bita. Idan gwamnati ba ta tsaya ba, dole ilimi dole yana ƙasa. Wannan Usman.
To mun gode sosai Prestasi. A ga da Damna Azumi.
To suna na fur. Yawwa to Razaiya.
To sai kuma mu je KB. Hello.
Assalamu alaikum Nasir Usman Kabara.
Wa alaikum assalam. Usman Ahmad Kabara ne
ka. Kana magana da Alhaji Hassan Dani Fundu mai kifi a Dole Kiti daga Dani Fundu gundun Malela ba Argungu lokka gaman jihar Kebbi Najeriya.
Hassan na dai rike Hassan din.
To Alhaji Hassan Dani Fundu.
To mun gode ya wala Hassan Dani Fundu, barka da waraka.
Yawa.
To muna jin ka.
To gaskiya na Nasir gam da ilimi mu a jihar Kebbi sai dai mu ce alhamdulillah. Amma gaskiya mu a garin mu da Nifandu makarantar firamare da ke gare mu wallahi gaba da sun wargaje.
To kana ga iyaye sun taka rawa wajen wargaje wasu?
To wallahi sun kasa, don mu dai tun 2017 da aka yi muna wata sabuwar makaranta.
To ko iyaye ko ba kwa tura yayan ne shi sa kila makarantar ta burkice.
Wallahi muna tura yayan akai-akai insha Allah, an tabbata ma muna tura yayan mu akai-akai a makarantar mu. Amma gaskiya duk gaba dai makarantun sun ruguje.
Subhanallah.
Saboda haka don Allah gwamnan jihar Kebbi mai girma Saidu mai girma anga Atiku Abubakar Bagudu. Shi taimaka mana, shi gyara mana makarantun nan namu.
To mun gode Allah ya sa.
To mun gode kwarai-kwarai ga. Sai kuma mu tsallaka Yobe. Ga wani kira nan yana shigowa daga Yobe shi ma. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam, waye daga Yobe?
Kuna tare da Abbas Shawashi a Rigonin Bukar Abba da Matrin Jihar Yobe Najeriya.
To barka da wannan. Abubakar kace ko?
Abbas.
Abbas.
To muna jin ka.
Yawa gaskiya bangaren ilimi mu iyaye muna taimaka sosai, amma gwamnati ya kamata ita ta kula da malamai. Makarantu ba koyi makarantu mu a yau kan gaskiya, amma malamai ne babu fita
gida.
To mun gode sosai.
Yau da makarantu mu muna nan, mun tsaya yanzu a garin mu a kauye mu din gashi nan muna da primary school, muna da aji.
Kuna tura yara amma
in fa wannan an ba mu isma ba ta zuwa.
Amma kuna tura yara?
Bi da kai ka. Muna tura sosai, ni da kaina ne wannan kamar wakilin makaranta, kullum ina bidiyo ni na rubuta yara mana sasu a makaranta, kuma ina tsaya kansu kullum ina dan koyar musu kadan kadan kuma ba ya hannu malamai.
To mun gode sosai.
Saboda haka muna roƙon gwamnati da hada taimaka mana da malamai makarantun mu primary gaskiya.
Su kuma iyaye fa, wani roƙo za ka yi musu?
100% amma babu malamai gaskiya.
To iyaye kuma wani roƙo za ka yi musu in aka dace aka gyara din? To ya katse. To ga wani daga
sai dai mu koma Kebbi kuma.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Sai dai radio ka.
Aliyu,
to ai radio ka kamar za ta dan yi mana cikas.
An yi mai lokacin da gobe birnin Mala.
Shi ne na ce rediyon ka kaɗan taimaka ka rage ta.
Ok.
Dan mu ji ka da kyau. Yawa to. Yawa ka rage?
To. Sai na rage na
rage. Yanzu dai muna ji rediyon.
Muna deji. Ayo rediyon nan ba za ta barka kai magana ba gaskiya. To ga wani nan. Hello?
Hello?
Yawa wane ne?
Yawa Usman Kabara, barka da yake. Kana tare da Yunusa Tanko daga Bayelsa jihar Niger.
To barka da zuwa Yunusa.
Wa da fatan kuna lafiya.
Lafiya lauya kuke kuma, muna jin gudun mawaka yanzu nan, muna saurari.
Yawa to gaskiya bangaren ilimi a Niger, to gaskiya mun san Niger abun, to gaskiya tsarin na da kyau.
To
in muka kwatanta shugabannin mu na Niger suna kokari a bangaren ilimi musamman primary da sauransu. Don ko kauye ka zo ka tarar da shi, to za ka tarar da makarantu gaskiya ga su nan. Ba a renawa sai a ce Allah Ubangiji da abin gaba. Domin gaskiya Naija zan iya cewa ɓangaren ilimi ba dai ɓangaren hanyoyi da sauran ayyuka ba, amma ɓangaren ilimi to gaskiya sai
ce Naija ta shirya. Ku iyaye kuna ba da haɗin kai da ganin cewa ƙoƙarin da gwamnatin take kun taimaka ya ɗore? tunda kun ce ba laifi.
Eh Usman Kabara, gaskiya wani bangare ana ba da hadin kai wani ba zo ka tarar da iyayen to abin san ai sai.
Sai do ai.
Don ka san kauyuka har yanzu abin akwai matsaloli na bangaren ilimin yara kanana. Ta ce ba to gaskiya al'amarin sai dai Allah ya gyara.
To mun gode sosai Inusa, bari mu je mu koma muna da nejan har yanzu. Assalamu alaikum.
Amun alaikum salam, kuna magana da Ibrahim mai wankin hula a garin Mai Gode a Kimba.
To Ibrahim barka dai.
To gaskiya mu a bangaren ilimi nan kuma bayan ma dai da kake tunani ma ya wuce haka nan.
Eh a ina.
To
amunan makarantar mu ta Mai Gode ba?
Eh to ga wani ya ce Aneza kuma ana kokari.
To gaskiya muna bangaren mu kan gaskiya babu wani ma ci gaba a bangaren karatun boko saboda lokacin da aka bude muna primary a nan Mai Gode.
Eh
to da a samu yaro san 270 haka to amma yanzu ba za ka samu yaro 30 a wannan makarantar.
To laifin iyayen ne kenan ba sa tura su?
Suke karatu. Na?
Iyayen ne ba sa tura su ko kuwa yaya?
Ana tura su waɗanda suka yi karatu mataki na farko suka fita sun samu karatu, waɗanda suka yi karatu mataki na biyu sun samu karatu, amma mataki uku zuwa na huɗu yanzu gaba ɗaya yaro ya gama tun daga firamare har zuwa sekondare bai iya zauna ka ce mai rubuta sunan mutum goma ba zai iya ba.
Sai aka daina tura su kawai kenan tunda za ka kashe wurin 100 da wani abu yanzu kuma da 30.
Insha Allah kai yanzu haka ma yaran ba su kai karatun ma za ka kirga su saboda ko sun je babu karatun nan.
To wace rawa to iyaye za su taka akan gyara wannan matsala?
To muna fatan da gwamnati zai tsaya ne ta gyara.
Da iyaye.
Da iyayen su ma ya kamata.
Eh gaskiya dai matsala dai ta fi kabari a bangaren gwamnati.
To mun gode ya Kimba Mai Gode, barka dai.
Barka.
Barka da kokari. Yawwa. To kinji to karshe wayoyin da za mu dauka kenan yanzu kan daidai wannan lokaci sai mu ce bari mu dan fasa.
Sai kuma a biyo mu zuwa zauren muhawarar yau da gobe don jin tattaunawar jama'a tare da wakilinmu a fannin ilimi daga jihar Katsina.
Jama'a masu sauraron mu, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na yau da gobe. Shiri ne wanda yake haskaka fitila akan harkoki musamman na matasa. Yau daga nan jihar Katsina a wannan zaure ina tare da Alhaji Lawal Jihar Efuntuwa da kuma Malam Mutaka Sa'idu da Malam Yazid Ahmed Rahimdadi da kuma Jami'in Huda da jama'a na ma'aikatar ilimi ta jihar Katsina domin mu ji yadda za a warware zare da abawa akan wata matsala da take fuskanta harkar ilimi wadda ka ga mafi yawan iyaye suna mai ilimin ƴaƴansu rikon sakai na kashi. A biyo mu domin jin yadda shirin zai kasance tare da ni Zaradin Sani Funtuwa. Malamai, wani lokaci za ku ga al'umma gwamnati tana masa aiki amma sai ka ga ba su cika mai da hankali a kan shi ba, ana zargin ku iyaye da nuna ko in kula akan harkokin ilimin ƴaƴanku. To Malam Mutaka, me zaka ce dangane da wannan zargi da ake maka?
Eh to gaskiya ne, wannan zargin gaskiya ne saboda so tare zaka ga gwamnati tana yin abubuwa na kyautata ilimi amma sai ka ga mu iyayen yara bamu damu da wannan abu da gwamnati take ba ma daukar shi serious. Ko me yake kawo haka? Ko dangane cewa ita gwamnatin tana yin abin kyauta ne ba tare da ta ce mu iyayen yara mu ba da wani abu bane ba? To yana da kyau a ce gaskiya iyayen yara mu dawo mu rika kula da irin abubuwan da gwamnati take. Yanzu kaga zaka rika ganin makarantu, gwamnati ta gina azuzuwa, ta sa kujeru, ta kawo kayayyakin aiki a makaranta ba tare da an ce ku iyayen yara ku ba da wani abu ba. To amma sai ka rika ganin iyayen yaran ba sa kula da wannan abin da gwamnatin take yi. Hakika gaskiya akwai sakaki a bangaren irin wannan. To yana da kyau gaskiya iyayen yara mu dinga
kula, muna karfafa ma gwamnatin, muna nuna cewa hakika gwamnatin nan tana kyautatawa ilimin. To idan akai hakan, kaga hakan yana da fa'ida.
Kai Alhaji, me zaka ce dangane da wannan zargi da ake muku matsayin ku na iyaye? Zaka ga wani lokaci ku iyaye ana zargin ku da irin nuna ko in kula akan harkokin ilimin iyayen ku, kaga iyayen ku su yi banna a makaranta ma duk ba ku damu ba. Me zaka ce?
To abin da zan ce game da rashin kulawa na iyayen yara a wannan makarantu na gwamnati na primary ko secondary, gaskiya rashin sanin kima ne na kudin da gwamnati ke kashewa, domin ana yima gwamnati asara, tana ta wahala saboda talaka. Amma abin da yasa da kudi ake biya, da kowa ya dauki mataki akan yadda ayan shi za su yi wa karatun nan, tunda kadiba yadda makarantu private suke, ko nawa aka ce mutum zai dage kuma dan shi ko da yaushe zai matsa mai sai ya je makaranta, ya dauki abin serious. Amma masu zuwa makarantar gwamnati ko in kula ba abin da ya dame su. Amma kuma gaskiya ne su ma gwamnatin akwai sakaci nasu, gwamnati ta gina azuzuwa, an sa kayan karatu, to amma ba malamai, malamai duk sun zama yan alfarma, ba abin da suka karanta, so wa suke kawo da kunun zaki shi suke kawo makarantu suna ma ba teaching su ba kai ras. Ban manta akwai ta primary da na gani ran nan, su 11 ne mata sai malamin guda daya, wanda ko da shine headmaster bai yi musu komai. To kaga ya kamata gwamnati ta diba wannan mataki, diba a gani wadanda suke cancanta nake koyarwa ko wanda ba su cancanta ba, sai dauko ta akai ta.
Malam mutaka ka ce wani lokaci kamar musamman za ga iyaye idan an ce ba kudi za su biya ba, suna nuna koyin kula akan wannan harkar ilimi. Yanzu kai ka goyi bayan a ce iyayen su rinka biyan kudi, kika inda a ce iyayen su rinka biyan kudin, to kaga za su fa dauka abin da muhimmanci. To amma ganin cewar gwamnatin ta dauki nauyin abin shine yake kawo cewar ana yi wa ilimin rikon sa kai na kashi akan yanayin karatun. Yanzu hakika da za a ce a ringa biya, to kaga dole ne ka rika dauka abin da muhimmanci. Kamar yadda shi Alhaji Lawi mai magana wa yana baya soka yake cewa inda kamar yanzu makarantu private, zaka ga cewar mutane suna dauka da muhimmanci saboda ganin cewar kudin ka kake cirewa kake biya. To amma ganin wannan na gwamnati ne, sai kaga cewar ba a damu ba. Inda yau a ce ma gwamnatin za ta yi malaman makaranta za su yi kiran meeting din iyayen yara, sai kaga so tari an kira iyayen yara, akalla zaka samu dalibai a makaranta sama da 1000 iyayen yara, ba su fadari wanda suka zo meeting din ba. Kaga wannan shi ma sakaki ne ga iyayen yara, a kira meeting din iyayen yara sai kaga ba a damu ba, ba a je ba. Gaskiya yana da kyau iyayen yara mu kula, mu rika duba irin kokarin da gwamnati take yi akan ilimi. Wani abun ma ba sai gwamnatin ta waya ba, mu iyayen yara ya kamata a ce mu dauki nauyin wani abun mu dinga yi, wanda ita ma gwamnatin za mu kara mata karfin gwiwa akan taimakawa bangaren ilimi.
Alhaji Lord, na sake dawa gare ka. A nuna cewa wani lokaci zaka ga malamai da dai makamantansa irin waɗannan makarantu ba su cancanta ba, to kai matsayinka na uba akwai shawarar da zaka ba gwamnati?
Shawararin da zan ba gwamnati shine ko wata jiha kusa da mu wadda ta dauki mataki akan, to ya kamata gwamnati ta diba wannan abun ita ma. Duk mutumin da aka ce alhorma ce ta kai shi a wannan gurin, gaskiya a bangaren teaching shi fa malami shine uban kowa, duk wanda ya zama ta tsaya malami ne ya koya mishi. To ya kamata saboda ka aiko malami, ya kamata a nemi mutumin managarci. To saboda ka gwamnati ta dauki mataki a diba, ta diba na kusa da ita su diba su ga mata. Kuma sai gwamnati ta kara zage dantse akan makarantu, saboda akwai zaka ga secondary yanzu zaka samu aji da mutum 250 a cikin aji da. Saboda Allah, ko manyan mutane ne zaka koyar mu da mutum 250 aji, ba za su bai inci komai ba. Kai ma ba za ka iya musu ba, balle yaro ka tasa mutum 250 aji. Sadda wancan zai tsokalo wancan, sannan zai wannan zai ma wannan kara.
To fadi mu mai sauraro sunanka.
Ah, ni sunana Malam Yazid Ahmed Tafin Dadi.
To Malam Yazid, a wannan tattaunawa da muke yi, me ra'ayinka dangane da zaka ga wasu iyaye ba su cika maida hankali akan karatun ƴaƴansu ba, zaga suna ma harkar ilimin ƴaƴansu rikon sa na kai na kashi, me zaka ce?
Abinda zan ce, wato komi ya kamata mu tsaya mu duba, wato ita tarbiya baki daya, in aka ce tarbiya to shi kanshi karatun yana, wato iyaye ya kamata su tsaya su gane Allah ya ce mu ba ƴaƴanmu tarbiya. To ko da yaushe da ka duba a wannan umarnin ne yake cikawa na Allah, ba wai gwamnati ba ce ba kake ma wannan abun, umarni ne na Allah kake cikawa, kam ibada ce ma kake wannan, ka ba tarbiya ta gani, ka ba shi ilimi.
Ya kake kallo wasu iyayen hasu a cikin ku iyaye, wasu suna nuna cewa ya kamata a ce an sa kuɗin makaranta, ya kake kallon wannan bayani?
To ni gaskiya ina da goyon bayan a dawo da kuɗin makaranta, ba don komai ba, saboda gyaran ilimi da ake so a yi, kuma hannu ɗaya bai ɗaukar jinka. Ayyukan nan sun ma gwamnati yawa, abubuwa da suke kan gwamnati ba ta da iyaka, komai a ce gwamnati. In na ce iyaye su biya wani abu, abin da ni in kana so ka samu ilimi mai inganci, ya kamata a ce ɓangarorin nan uku kowane yana checkmating ɗin ne ke faruwa, wato yana binciken da ke faruwa, ɓangaren gwamnati ta duba me ke faruwa, ɓangaren iyaye su duba me ke faruwa, da ɓangaren community ɗin. inda ti haka daga sanda inda ka ba yaranka kuɗi kace gashi nan take biya kuɗin makaranta to daga nan kai ma ka zama hudin sakka na wannan makarantai da ake cike malami bai shiga ba me ya faru ne wala tudu wala gangare sai zaka san me ke faruwa a wannan makarantai to kaga saboda haka ya kamata a dawo da biyan kuɗin makaranta ba wai a jaha Katsina ba ko a'a a duka Najeriya ma ne wannan
sunana Salisu Lawal Kirau jami'in hulɗa da jama'a na ma'aikatar ilimi ta jihar Katsina
kai wannan shiri namu na yau da gobe mun tattauna da al'umma akan yadda zaka ga gwamnati tana irin ayyuka a makarantu da dai sauran irin abubuwa haka na more rayuwar dalibai amma zaka ga wani lokaci abin kamar iyaye ba su cika mai da hankali akan shi ba ko a matsayin ku na wanda suke hulɗa da waɗannan iyaye ba ga wannan abu da suke zai ka maku da kasu
to hakika haka tana faruwa musamman gwamnatin jihar Katsina ta kudade da ita gwamnatin jihar Katsina take ainihin kashewa gaskiya ya kamata jama'a su duba su kula su sani cewa wannan ainihin makarantu nasu ne ba na gwamnati bane ba don haka ya kamata jama'a su ma su bada nasu gudunmuwa don kula da isu waɗannan makarantu
to akwai wasu iyaye da na tattauna da su nuna mun cewa ƴan uwansu iyaye na yara babu makawa suna irin waɗannan ɗabi'u a inda wasu iyayen suka nuna mun cewa inda a ce za a sa kuɗin makaranta kila za su iya miƙi a tsaye ya kake gani wannan kalamai na waɗannan iyaye
to hakika waɗanda ke yi kaga ai ba abin kyauta bane wannan an gyara abu ka dauka cewa kai abu ne na gwamnati to wace ce gwamnati ai jama'a su ne gwamnati saboda haka kamata ai idan aka gyara makaranta ka dauka cewa wannan makarantar kamar mallakar kace taka ce to kai ba ka so makarantar da ka gina ba da kuɗinka ka zo ka iske wani ya lalata kuma haka din ne
Alan Salisu ganin duk ana wannan kokari kuma har yanzu dai za ka ga wani lokaci ba a cika mai da hankali akan wannan ana irin rikon sakaina kashi ga wannan bangare na ilimi ba ganin wannan rikon sakaina kashin zai sanya muku gwiwa
gaskiya ba zai ba amma kokarin da muke yi ko kwanan nan sabon commissioner na ma'aikatar ilimi ta jihar Katsina associate professor Badamasi Lawal yayi taro da ainihin kungiyar iyaye da malaman makaranta karkashin shugabancin mai girma a ɗan dakan Katsina Alhaji Sadu Muhammad Sada da kuma kungiyar kula da gudanar da makarantu ta SBMC wato School Based Management Committee karkashin Alhaji Dr. Chiroma sun yi kokari ya zauna da su sun ainihin tantauna yadda za a ga cewa makarantun nan ainihin su iyaye da kuma ita wancan kungiya sun shigo ciki don ba da gudunmuwa ga jaruma to duk an tantauna wannan wanda dama dole ai hannu ɗaya ba ya ɗauka ta ita gwamnati abubuwa sun mata yawa dole ne iyaye sai sun shigo
to jami'in hudda da jama'a kenan ma'aikatar ilimi Alhaji Salisu wanda muka tattauna da shi akan irin wannan matsalar mun gode
to duka a nan za mu dakatar da wannan shiri sai kuma wani lokaci in Allah ya kai mu a madadin malamai da muka tattauna da su a wannan zaure Alhaji Lawal Jihar A Funtuwa da Malam Mutuka Sa'idu da Malam Yazid Ahmad Rafin Dadi da kuma jami'in hudda da jama'a na ma'aikatar ilimi ta jihar Katsina Alhaji Salisu Lawal Kirau ni da na shirye-shiryen Zaruddin Sani Funtuwa nake cewa a huta lafiya
kukan kurciya dai jawabi ne yanzu Abubakar Sani da Bahaushe ma haka yace to da fatan wanda aka yi kukan kurciyan dan su sun ji sun kuma gane jawabin amma kin san abin da dazu kike magana kika ce kin ji kowa yace gwamnati
abin shine ai akan kuma yanzu aka yi magana iyaye su ce gwamnati in aka ce waye su iyaye kamar da sauran jama'a ba sa tana cewa su ma suna yautarwa da su ta ka dan cewa
ya za a haɗa
karfi da karfi saboda ita gwamnatin ta yi ta dole shi ma sai
daga gida ba su dan kankanin misali anan zaki ga akwai misali gwamnati na komai makarantun gwamnati amma zaki ga iyaye suna da irin kungiyar PTA din nan ta iyaye da malamai zaki ga a hada ai taro ai tattauna ya za a yi yara ai musu kaza ya za a yi akai su nan ya za a yi musu gudunmawa kaza duk irin wannan abubuwan na hada karfi da karfan kenan to sai mu ce da fatan duka canji kuma za mu gyara
ga yau ba su gyara kuma daukin matakin da ya dace
to yanzu kan amadadin
Hafsat Bello dan mai
sai kuma Daniel Brown da ba da umarnin shirin da injiniyan mu ne Mr. Rob McLean sai wata ta hada ma Facebook live wato Hafsat Maina Muhammad ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya kai mu gobe Laraba siyasa da shugabanci na gari a yau da gobe wasan kokowa ba ta mance ba wasanni na motsa jike